Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu saurare barka da warhaka, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jin matanar gizuwa voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
Masu sauraron mu, kamar da yadda kuka sani, a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 19 ga watan Yuli na shekarar 2023 zamu yi magana ne akan illar shaye-shayen miyagun kwayoyi da kallon fina-finan batsa ga matasa da ma al'umma baki daya.
Jama'a, muna tafi da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakilin sashen Hausa ya samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan wannan batu. Sannan kuma za mu ziyarci filinmu na ƙwalama.
Sai ku kasance da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Sauraro, a wani mataki na dakile ɗabi'ar shaye-shaye da kallace-kallacen hotuna da na fina-finan batsa a kafofin sadarwa na intanet na zamani tsakanin yara da matasa, wasu kamfanoni da cibiyoyi masu zaman kansu a jihar Kano sun shirya taron lacca domin faɗakarwa da wayar da kan yara da 'yan mata a game da hanyoyin kiyaye shiga cikin waɗannan munanan ɗabi'u. Taron an shirya shi hususan domin yara ɗalibai da ke ƙanana da manyan makarantun sakandare da aka zabo daga ƙananan hukumomi 44 a faɗin jihar Kano. Wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya halarci taron a makon da ya gabata. Ya tattauna da Fatima Dantata, wacce take cikin masu shirya taron, sai injiniya Muhammad Yahaya Gorki cikin waɗanda suka ba da jawabi da kuma Dr. Muhammad Awal Haruna daga Jami'ar Bayero.
Sunana Fatima Sadina Dantata, a matsayina na psychologist. Abinda nake nema in cimma buri da wannan taro shine ya zamana kafin a kai ga maganar matsaloli na namba da kullun yake sama na maganar fyaɗe innan da shaye-shaye, ya zamana cewar kafin akai wajen an maganta abin. To shi yasa da haka wannan abinda nake cimma buri a kai shine awareness, sanatarwa, wayar da mutane akan wannan matsaloli da yadda yara za su kare kansu, saboda yawanci victims din yara ƙanana ne. Kuma wannan saboda ba ma su san menene ba, so ba su san in sun fara ganin alama ba su san me zai tawo musu ba, me yake tawo musu ba. To shine na a wayar da su, su gane cewa idan ga wani abin da ga abin da wani yake nufi da ni ko ga abin da wani yake nufi da ni, easily za su gane. Ka gane da kuma hanyoyi ta yadda za su tsare kansu daga wannan abin.
Misali, naga yara daga ma makarantu daban-daban ciki har da na gwamnati, wacce siga kuka bi wajen zabo yaran, kuma me kuka yi la'akari da shi wajen zabo yaran da za su zo su ji wannan ganawa ko wannan lecture?
Buri na shine nan yara 1000 muke da. To amma Kano ai ta wuce tsananin dan adam. To abinda muka bi shine so muke wannan abin ya serving kamar as a step down program. Yanzu yara aƙalla daga makarantu yara 10 muka tambaya, daga makarantun gwamnati muna da makarantun gwamnati wajen 20 anan, mutane 10 kuma mun sai muka watsa su daga different local governments, muka dan debo makarantun gwamnati, and then say private schools sun su ma haka.
Akwai wakilci kenan daga kowace local government?
Yes, akwai wakilci. Ko kowace dalibai nan da wakilin su suka zo, kuma sannan wajen karɓar daliban gwamnatin ma sai da muka bata sama. To abin da yake faruwa shine su goma nan su muke kokarin cewa in Allah ya bude kansu sun gane abin da ake nufi, in sun koma makaranta za su wayar da sauran yan uwansu. Dan akwai yara da suka zo mana daga ƙauyuka, ka gani su ma akwai yara daga ƙauyuka kamar su Kuras, Bebeji haka. To su ma haka dai, su din ma haka, su ma muke fata cewa yaran da suka zo din su ma za su koma insha Allah, kuma za su wayar da sauran yan uwansu. To ba kowani yaro biyar ina ga malami ɗaya ne ko sun ko sama makaranta haka, ga malamai biyu ne suka zo tare da
da haka gaba ɗaya wannan team din su ne za su koma su yi
su kai sakon da suka dauka daga nan.
Sunana Muhammad Yahaya Gorki, ni dan Gombe ne ga Dukku local government. Alhamdulillah ina zama a Abuja, ina aiki da company a Abuja.
Takaici a dunkule, me sakon wannan lecture taka?
Na'am, wato sakon lecture na dai ina magana akan mutane su san dangers inda yake cikin kallon batsa, hadarin da ke kallon batsa, fina-finan batsa, saboda akwai mutane da yawa suna kallo amma sun rasa yadda za su yi su bar kallon. Saboda wato akwai abun da yake faruwa a cikin kwakwalwar mutum ne, akwai wasu neurotransmitter da su suke releasing abubuwa kamar su dopamine. So da zaran mutum ya tsaya yana kallon wannan batsan, gaba ɗaya za ta bata masa kwakwalwarsa ne, ba zai iya tunani da kyau ba, aiki ma da wasu abubuwa duk ba zai iya ba. So shine wannan lecture gaskiya muka yi a kanta, saboda yana da kyau a faɗakar da mutane. Kowa yana da waya yanzu, kowa yana rike da wayoyi, so ba wai lallai a kallon batsan kawai ba, da masu kallon mata a social media da abubuwa gabaki daya.
Kaman an lura wannan yanayi yana ƙara yawaita ne a tsakanin al'umma, musamman matasa kenan.
Yana lallai sosai, don kaga idan mutum yana shaye-shaye zaka gani a fiskansa, amma wannan babu, ba za ka ganta a fiskan mutum ba, ba za ka san ko yana yi ba ko baya yi. Wani ma mahaifi ne, wani ma a wajen aiki ne, wani ma a'a shi musamman ne zai zo shi makaranta saboda ya taɓa ta yara. Akwai wanda suke da wannan abubuwa saboda su samu kuɗi, don wasu ana biyan su kuɗi irin wannan.
Misali ita yane tunda kafofin nan na sada zumunci da ake kira social media yawanci da su ake amfani, misali akwai hanyoyi tunda yanzu gashi sun zama wani bangare na rayuwar bil'adama a wannan zamani. Caya ne misali mutum zai wato rage ko ya hana kansa ko kuma ya hana waɗanda suke ko kubutar da waɗanda suke ƙarƙashinsa.
To yadda dai mutum zai dai ya san ya social media activities sun sai yake, abubuwan da yake akan social media, saboda ita social media tana da wani abu da ake kira logarithm. So duk site din da ka bude ka shiga, wannan sukan yi capturing wasu abubuwa. So ko kana kan social media ɗinka ne kana kallon wa'azi, daga bidiyon wa'azi ya ɓace, za ga wannan bidiyon ko na batsa ya shigo. So mutane da yawa ya kamata su san abun nan, yana nan a cikin al'umma, kuma mutane ne irin mu su suke yi, mutane ne irin mu suke abubuwan nan. So insha Allah
yara fatin da misali yanzu kaga kaman yara su ne za a iya cewa su ake su ne target misali a wannan taro. Misali waɗanne hanyoyi iyaye kamata su bi da sauran masu kula da yara?
Ka san matsalan iyaye yanzu, kowa ana daga ka samu wani dan kuɗi a kana sai ka ba ma yaron ka waya, to shine matsalan. Ko ka basa tablet saboda yaro a kar ya daina kuka, ko kuma a ka basa waya saboda ita communicate. To a cikin wannan wayan a zai shiga YouTube, zai shiga wasu tashoshi, to yana wannan din ne. Su kuma suna shigo da ads, su dama abun da suke kenan, suna targeting yara. So sai suna shigo da ads cikin wannan abun, wato ads shi kuma talla ne. So suna yin tallan a cikin duk wani platform din da kake akai. So sai dai wanda Allah ya kare ne, alhamdulillah. So iyaye ya kamata gaskiya su yi ta duba waɗannan devices din yaran su.
A lokaci guda kuma wasu akwai bukatar, ana cewa yaran tunda yanzu ana maganar ICT ne, ana so yaran nan su tashi da ilimin fasahar sadarwa misali. Dan haka wasu suke advocating, suke cewa ya kamata yaro a dinga ba su irin wannan devices din. Ga kuma wannan hadari, yaya me abin yi a wannan yare?
Wannan abu mai sauki ne. Idan zaka ba ma yaron ka device, ba lallai kai ka bashi waya ba, ka saka computer a palon ka, ya zanna duk research inda zai yi yana kana kallonsa, kana kallon computer, duk abun da zai yi yana nan a idon ka yake. Sannan akwai kuma wanda ake sakawa idan kuna da wifi a gida, akwai wanda ake saka shi ana kiran shi bark.com. shi kuma abun da zai da zaran yaron ka ya shiga tashan batsa ko wani abu, immediately zai alatin ɗinka, zaka gani zai screenshot ya tura maka ga inda yaron ka yake shiga, so iyaye su zama alert. Amma idan za a bayar parenting style ne, dole iyaye su zanna akan ƴaƴansu su ce musu to gashi zaka yi assignment, kai assignment din yanzu kana gamawa ka bani wayan, kuma a zanna akan sa yayi wannan don attention span wanda ake kira wanda mutum zai zanna ya focus bai wuce minti 30 bane kadai yake kaiwa, to na yaro kuma baya ma kai minti guda 5, so kaga a wannan daga yayi haka ko yaga kai ba abun da yake zai kara shiga wani waje saboda ya samu inda zai ji ya kalli abubuwan wasan sa da sauransu.
Na kare akwai bukatar iyaye su taka tsantsan
sosai, iyaye su yi taka tsantsan, sannan iyaye idan yaro suka ga yana cikin wannan halin ba wai su tsane shi ko su guje shi ko kuma a yi ta masa fada, a psychological abu ne, dole iyaye su zanna da shi.
Yawa dama yana son tambaye ka kenan akan idan aka samu kuskure yaro ya samu kansa kafin a ankara, kafin a lura ya riga ya samu kansa wannan yanayi, wannan mataki ya kamata su dauka.
Kasan abun a boye yake, to yaro yana tsoro ya gaya ma iyayensa, yana tsoro sosai da yawa, suna tsoro sai su ce da kansu za su dena, to amma sai lokaci ya ja su gafa kai suna ta dawa, to lokacin ne abun sai za su san fa kai, don wani ba zai san ma yana so ya bari ba sai lokacin da ya tashi yana so ya bar abun, shine ba zai san cewa fa ya riga ya shiga abun, ya zama addicted sosai ba zai iya fita ba. To ina iyaye dai ta wannan ya kamata su zannar da shi, su masa bayani, sai sa muke fadakar da mutane su gane abun, sannan su san yadda za su yi ma yaransu.
Dr. Muhammad Awal Haruna, to da alama wannan taron da aka yi an dora shi akan alƙibla da kuma turba zance a kan wato sadar da sako mai kyau, domin na farko dai kamar yadda ka sani taro irin wannan wanda aka gabatar da makala yana ba da dama waɗanda suke saurare ko kuma waɗanda aka shirya makala don saboda su ga su ga mai isar da sakon a zahiri suna kallon shi, wannan yana da wani tasiri na daban don ka kalle shi ta fuskar sauran hanyoyin isar da sako ɗaya kenan. Na biyu, a tsari irin wannan na isar da sako a zahiri ga ka ga wanda kake son ya samu sakon, akwai damar ba da sako ga wanda aka kai wa sakon, wato abin da ake cewa feedback, kan wani irin sako ne ya zo, wace irin fahimta aka yi masa, menene abubuwan da suka shige duhu a cikin wannan sakon, kuma ta yaya shi mai aika sako zai tabbatar ainihin niyyarsa da sakon da yake son ya aika ya ci burinsa, shi kuma mai fahimta shi ma niyyarsa ta fahimta ko fahimtar da ake so ya fuskanta ko ya gane da ita ya gane wannan, to kaga akwai wannan damar. Sannan kuma wato da uku shine irin wannan hanyar ta kan ba da dama idan akwai wasu abubuwa da suka shige duhu ko kuma yanda za a samu warware su a cikin makalar da bayanai da zai gudana a wurin, akan samu wato wannan damar, wato abinda ake cewa benefit of experience, domin shi ma wannan wani abu ne wanda wani abun idan wani ya maka bayani ta wani misali kamar yadda wasu wanda suka gabatar da makala suka bada misalai iri-iri, abun ya fi tsayawa a cikin zukatan mutane da kuma kayukansu, abu ne wanda ko da ka bar nan za ka tafi da wata fahimta, domin da mun baya yiwuwa a ce a taro irin wannan duk abin da sakon da aka gudanar ko aka gabatar komai an karɓe shi kuma an fahimce shi.
dantargi ne.
Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga Mahmud ya sake dawowa a tattaunawarsa da Hafsat Rabiu Haruna, ma'aikaciyar kiwon lafiya da kuma malamai da ɗaliban da ya tuntuɓa.
Sunana Hafsat Rabiu Haruna. Ni na shigo cikin bangaren masu hada taro, su tsare-tsare da shirya taro. A ta nan nazo, dalilin da nazo saboda na fara nimatawa gidauniyar ta kula da masu bukata ta musamman. Yara wanda wannan cutar da ake ce mata galahanga, cutar kwakwalwa take sama, shine dalilin da yasa na shigo wannan taron. Watanni da baya da suka shude tun kafin farkon shekarar nan kawo yanzu ana ta shirye-shirye, ya za a yi, wa za a kawo, su waye za su yi magana, ya za mu kawo yaran.
Kin ce kina da gidauniya, a gidauniyar taki me kike yi?
Gidauniya ta masu bukata ta musamman, ce wato special needs. Yara masu bukata ta musamman wanda cutar kwakwalwa ta taba, kamma kawo da cerebral palsy. Yan cerebral palsy da su nake yi, mata masu ciki da wanda suka haife. Masu ciki su ne wanda suke samun wannan cuta. Cutar tana farawa ne idan kamar in kana da ciki ba a kula da cikin da kyau ba, ko an samu akasi sai kuma bayan haihuwa. Ita wannan nau'ikan guda biyu ce, akwai congenital cerebral palsy wanda ake samu a ciki kenan, akwai acquired cerebral palsy. Acquired shi ne wanda sai bayan an haife yaro shi kuma ake samu. To idan an samu ita cuta ce ta kwakwalwa, ka san an ce kwakwalwa, da kwakwalwa ta taɓa matsala ta zo, to shi ne sai ya taɓa yaran. Wasu ba sa iya ciyar da kansu, ba sa iya yi wa kansu komai sai an yi musu. To shi ne nake son in ga yanda za a samu raguwa yawaitar wannan cutar, da yanda zan kawo iyayen sauki, da su ma masu cikin taya za su kiyaye da abubuwan da ya kamata duk su yi. Shine
kuma wannan cutar kenan ana iya kare afuwar ko kamuwa da ita,
insha Allah. Shi ake cewa preventive measures, shine hanyoyin karewa. To su nake fadakarwa, nake koya masu cikin duk mataki da abubuwan da ya kamata su
sai lalle masu ciki ne ko kuwa mata ma gaba daya akan cusa musu wannan ilimi?
Eto, mata ma suna da bukatar ilimi, amma dai ita cutar da ke tana ita gaskiya ta yanda ake samun ta daga ciki ne. In an haife din ne da kadan ne dai, mafi karanci ne wanda ake samu in an haife wannan akwai din da nace ma, shine kamar in yaro yayi zazzabi ko ya fado ko ya buge, to shine sai ya taba mishi kwakwalwa, to in kwakwalwa ta taba shi.
Yanzu ya kuka yi, ya mizanin nisan da kuka yi a aikin ku na fadakar da mata din, kuma kun fara ganin watakila sakamako? Misali kuna bibiya kamar monitoring abinda kuke yi, kuna evaluating me kuke yi, sannan wani sakamako kuke samu?
To alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gaskiya a matsayin da ake ciki yanzu muna bibiya, muna ji, kuma alhamdulillah muna gani, saboda da yanda ba sa zuwa, tunda na gaya maka primary health care centers din guda uku ne wanda nake ba muhimmanci wanda suke kusa na ji, unguwa uku, Kundila da Tarauni. So kuma suna zuwa, dama antenatal ne muka mai da muhimmanci su zo da wannan maganin da ake ba su folic acid. To yanzu suna sha kuma suna zuwa, to kuma suna cewa alhamdulillah. Kuma dai a haifan ma ana samun, yanzu ana haifan lafiyayyu, abin za a ce yana dan ana samun abin da ake so.
Sunana Aslam ya Adam, na ga makaranta Andal Science Academy. Ina fahimci abubuwa daga yawa a cikin wannan taron. Na fahimci yadda ake cin zarafin mata, yadda ake shaye-shaye, yadda matasan mu suke yawan engaging a cikin shaye-shaye miyagun ƙwayoyi da ake yi. Na fahimci yadda zan kare kaina daga cikin shi, ta yadda idan wani da kusa da ni ya fara zan ba shi shawara a idina.
An ce idan kun zo tun da kamar wakilci ne za ku kora 'yan makarantar ku, da in kun koma makaranta ya kika tsara koyawa abokan ajinki ko abokan makarantarki abin da kika koya?
Kamar na tsara lokacin da idan ana break ko lokacin da ba abin da za mu yi aji, zan zaune da su abokan ne, muna kowace irin da su, zan zama irin free haka, zan faɗa musu komai duk abin da ya faru a ciki. Na san kuma za su fahimce ni, ko da irin da wasa ko da gaske, duk za su gane duk abin da yake nufi, kuma zan koyar da su ta hanyar da za su gane.
Mahmud Salman, na fahimci cewa haɗarin da ke ciki akwai hukunce-hukunce da shari'a musulunci ta ce ɗan wanda bai aure ba ne ba za a mashi hulala 100 in kai zina kenan, in kuma ka yi aure za a kashe in kai zina.
Zancen yin drugs abuse, maganar abubuwan shaye-shaye,
shine kaje kana shaye-shaye kana yin abubuwan da baka ma sani ba, sai kuma daga baya ka zo kana nadama, kuma hukuncin shi shi ma zai da dadi, saboda duk zaka je ka mai wani abun da baka sani ba, amma ka iya kaje kai zina, kuma da karshe zaka tsaya ya zuwa ma bulala dari kuma ma a kashe ka, kuma yana bata kwakwalwa da kuma zuciyar mutum da kuma hankali.
Wai an ce dama kun je za ku koyawa ƴan uwan ku dalibai, ko to kai yanzu ka koma makarantar ku, ya za ka koya musu?
Zan faɗi musu yanga aka faɗi mana, faɗi musu yanga ake yi, faɗi musu da hukuncin dai da ake yi ma mutum ɗan yayi, musamman faɗi musu in suna yi su daina, saboda inda za ka kare ba mu daɗi ba ne ba su kiya.
Sunana Abubakar Tijjani Abdullahi.
Ya kuka tsara wato isar da wannan saƙon da kuka samu a wannan taro da zuwa yaran da ba ku so da su?
Dama mu kamar yadda ya kasance kamar al'ada ta makaranta ko excursion aka je haka, an aka dawo ana zaɓa ɗaya daga ciki wanda suka yi su zo assembly su present wani abu, sannan daga baya kuma za a haɗa comprehensive report a zo a paste a notice board classes kowa ya gani. So insha Allah kamar yadda aka saba yanzu muka koma makaranta in Allah ya yarda za a fito da su daga cikin yaran nan, da wasu daga cikin su ko gaba ɗayan su ma za su comprehensive report haka. Wanda su fito gurin assembly su bayyana wa ɗalibai abin da suka koya, saboda sakon su ma ya je gurin su da ragowar ƴan uwa da suke gida.
Wai dama a tsarin koyarwa ko akwai abubuwa ya maka masu nasaba da irin waɗannan abubuwan da kuke faɗakar da ɗaliban ku?
Eh to ka san kamar yadda yanzu a cikin subject akwai civic education, kamar akwai yadda ake wayarwa da yara hankalin su akan abubuwan da yake faruwa, to kamar da akwai kuma sannan semina da ake dan haɗa wannan makarantu. Alhamdulillah kuma ni ma da ke malami ne a makarantar, akwai lokacin da muka yi da semina haka da aka haɗa mana a makaranta akan child protection, irin kariya da za a ba wa yara da kuma irin wani abin ya faru gare su. Kuma akwai office da aka ware na guardians and counseling na ɗalibai, wanda kowane ɗalibi ko ɗaliba ta samu matsala ta je ta kai wannan korafin nata ko ya kai wannan korafin nasa, wanda insha Allah za a samu solution a kai.
Karkare shirin namu, bari mu leƙa filin kwalamar mu a birnin Kumasi.
English a shirin mu na kwalama daga cikin shirin yau da gobe, muna tare da shahararren ƴar jarida Hajiya Hafsa Kadri English, inda zamu tattauna kuma akan abincin Ghana. Kamar yadda kuka sani, abincin yau mun dauko wani abinci shi ma da ake yin shi da wake, wanda a nan Ghana dai wasu na kiran shi gobe, wasu kira shi Edwene gari, wasu su kira shi yo, duka dai zamu saurari yanda ake yin. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To yau wannan abincin a Ghana dalibai a makarantu tun na jami'a har na secondary sai su ce duk abin da ke faban su lokacin da suke karatu shine abincin nan gobe, wato wake ne da ake sarrafawa. To wannan abincin ya ake yinsa?
Wato wannan abinci ana ce masa yoke gari. Yo wato wake kenan cikin yaren Ankarawa, gari kuma wato garin kwaki. Kuma wannan abincin mutanen da ake ce musu aibe, wasu na ce musu ewe, su suke da wannan abincin. To shi kuma wannan yoke garin wake da ki samu, waken ki idan kin sami waken ki kamar yadda muka faɗi wancan mako, zaki zauna ne ki ciccire waken saboda dattin da ke ciki, ki gyaggyara waken, ki cire wake mai kyau ki tsintsinta, sannan ki tsince dattin da ke ciki. To idan kin kare shi ki wanke waken ki dora a wuta, kamar misalin kofi ɗaya ne sai ki dora a wuta. wuta. Amma ɗan kina so kin sa kanwa. Idan baki so kuma baki sa kanwa. Iya dai kin bar shi a wuta ya dahu sosai yayi taushi sosai.
Eh taushi har kaman zai narke.
Kwarai saboda kin san wake in bai dahu da kyau ba yana sa ciki na kumburewa.
Na'am.
Ehe shi sa shi ki bar ya taushi. Wasu suna sa kanwa ciki ne saboda kada ka samu wata kila kumburin ciki da wani abu haka. To idan yayi taushi haka shi kuma wannan waken ana iya cin sa da abu daban-daban. Kin iya ki samu manjan ki aza a wuta ki soya da albasa. Wasu kuma danyen manjan ne ba soyawa amma akwai plantain da ake ci da shi. Watan Hausawa mu na ce masa ayaba. Wanda zaka iya ka soya to zaki samu jan ayabanki shi kuma idan kin tsaye ki dan wanke jiki saboda yau da kullun inda ya shiga yabina in kin kawo sannan ki zo ki cire bawo idan kin cire bawon pattern da kike son kin yanka shi design da kike son kin yanyanka kawai sai kin yanka idan kin dora manki wani zuwa suna nan suna iya sa gishiri gaba ɗaya jikin plantain wasu kuma ba su sa gishiri manki yayi zafi shi soya wasu na iya soya shi da manja wasu kuma na soya shi da man gyada to idan waken nan ya dahu zaki ci in kin dibo waken shi zuba masa manja amma akwai wani manja kuma da ake ce masa zome zome nan da kiga shi karkashin shi baki ne suna soya kai shin shi daban ne to shi a diba
wasu mi da kasan
wasu suna cewa suna son shishin don yana da dadi yana da dadi yana da dandano mai dadi she su zuba cikin yau idan sun zuba shi a kawo shi plantain nan a zuba a ci wasu kuma gari shi a barba dadan gari domin idan ka ci ya dan rike maka ciki wani lokaci to kin ga yau din nan ma za kai ka ci shi da abu daban-daban in ba zuba ma garin ba kin ga kaman kwaniki da nace da kunu shi yau din nan zaki iya yanki sai da kununki ki sai yonki da manjanki ki hada ki ci kaman miya kenan wasu ma suna bar a zuba musu wannan tankon kan yo a ci da kunu ko shinkafa ne ma kike so
ki ci da shi
kin ya ci ki ci da shi ko banku ne wani abincin gane daban kin ya ki ci da shi shi sa yon ma ana iya ci abinci daban don shi ma lafiya ne protein ne kaman nama yake kin gane aikin da nama zai baki haka shi ma waken zai baki sannan shi wa'ancan su shinkafa abincin gina jiki ne carbohydrate ne kin gane shi yasa kin yi balanced diet ki kin samu kin ci yo
wasu kuma yo shi waken ana yin shi kaman miya
haka nan ne shi waken nan kuma bancin kin dafa shi kina iya ki kaman stewin ki kin yanka dan manjan ki ke dora wuta kin yanyanka albasan ki kin zuba a ciki kin yanyanka tumatirin ki kin zuba a ciki kin markada dan attarugun ki kin zuba a ciki idan ya so masoyuwa wan sayin wasu ma na dan yanyanka kifi su zuba a ciki shi waken da kika dafa shi ki zuba a ciki shi ki hada to kin ga ya zama kaman wani stew kuma ko wani dage-dage da zaka yi cin kowane abinci kuma da shi
wake daya
shi wake daya na aka sarrafa shi daban-daban da zaki iya cin abinci da shi in san wannan waken ma akwai kabilun mu wato iyayen mu Yarbawa suna yin miya da shi amma shi suna dafawa ne har ya narke kwata-kwata wasu kuma suna markadawa ne shin ga in an nika a dora wuta a yi miya da shi stew da shi suna ce masa gagiri shi ma ana ci da abinci
nagode kwarai Hajiya Hafsa kada English kenan muka tattauna da ita akan shirin nan na kwalama ni ne daga matar Hawa Abdul Karim Yankwaniya
masu saurare a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta tana gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Julie Lavez Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce taku Aminu Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke sallama da ku a kasance lafiya. Amurka na kiran kuma ta san yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba muryar Amurka yau ta